This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an sha ruwa lafiya. Yanzu ma Maryam Dauda ce tare da Sarfila Hashim Gumel da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare. A yau Laraba 27 ga watan Maris na shekarar 2024. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sama da mako guda bayan da hukumomin jamhuriyar Niger suka bada sanarwar yanke hulɗar ayyukan soja da Amurka. Gwamnatin Amurka ta ce ta yi na'am da wannan mataki. Bayan haka za ku ji cewa mutane shida da suka bace bayan da wata babbar gada ta rufta a birnin Baltimore na jihar Maryland. Ana kyautata zaton sun mutu, kuma gwamnan jihar na kokarin neman tallafi daga gwamnatin tarayya. Sannan za mu kawo muku shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ya tattauna akan yadda matasa masu bukata ta musamman suka fahimci mahimmancin ilimin zamani yayin da wasu suka dage da koyon sana'o'in hannu. Sannan za mu kawo muku karatun Alkur'ani mai girma daga yara albarkacin azumin watan Ramadana. Amma kafin nan sai a gyara zama a saurari labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, da fatan masu azumi an sha ruwa lafiya. Ga labaran duniya. Masu bincike na Amurka sun ce sun gano na'urar naɗar bayanai ta jirgin tahon kaya da ya afka wa gadar Baltimore, yayin da gunayen ninkaya suka ci gaba da neman gawarwakin ma'aikata shida da suka nutse a kogin Patasko lokacin da gadar ta ruguje. Masu binciken daga hukumar kula da sufuri ta Amurka suna fatan na'urar za ta taimaka wajen amsa tambayoyi kan dalilan da ya sa wutar jirgin ruwan ta dauki jim kadan bayan da ya tashi zuwa Sri Lanka da sanyin safiyar Talata, sannan mintuna kadan ya afkawa kafar gadar. Shugabar NTSB Jennifer Homedy ta ce masu binciken suna kuma shirin yin hira da ma'aikatan jirgin waɗanda suka ankarar da jami'ai jim kadan kafin hadarin ya faru, gargaɗin da ya baiwa 'yan sanda da jami'an sufuri lokaci don hana masu ababen hawa gadar. Mayakan kungiyar Hezbollah na kasar Lebanon sun harba rokoki yau Laraba zuwa arewacin Isra'ila a matsayin ramuwar gayya kan har-haren da Isra'ila ta kai da ya kashe mutane 7 a kudancin kasar Lebanon. Jami'an agajin gaggawa na Isra'ila sun ce mutum guda ya mutu sakamakon harin roka da aka kai a garin Kiryat Shnoma da ke kan iyaka. Rundunar sojin Isra'ila ta ce har-haren da ta kai a kasar Lebanon ya fada kan wani gidan soji ne, inda ta kashe wani dan kungiyar 'yan ta'addan nan ta Aljama'a al-Islamiyya da ke goyon bayan har-haren da ake kai wa Isra'ila. Kamfanin dillancin labaran Faransa ya ambato wani jami'in Aljama'a al-Islamiyya yana cewa an kashe mutane 7 a kauyen Hebriya. Majiyoyin tsaron Lebanon sun ba wa kamfanin dillancin labaran Reuters irin waɗannan adadin. Hukumomin bada agaji na Majalisar Dinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa rikicin Gaza ya kai wani mataki na yanke ƙauna da ba a taɓa ganin irinsa ba, a daidai lokacin da har-haren Isra'ila ke ci gaba da addabar al'ummar ƙasar bayan watanni da dama babu damar shigar da agajin jinƙai. Bari mu fayyace, ana hana agajin ceton rai, ana asarar rayuka, ana hana 'yancin kai, inji James Elder, mai magana da yawun ƙungiyar UNICEF. Rashin samar da agaji na haddasa matsananciyar bukata yana nufin yanke ƙauna ta mamaye jama'a, kuma mutane sun shiga wani hali sakamakon har-haren da ba su da tushe, inji shi. Da yake magana a Rafa, Elder ya shaida wa manema labarai a Geneva jiya Talata cewa ba za a iya gane birnin ba kamar lokacin da yake watanni 3 da suka gabata, saboda cinkoso wato tantuna da ke kan tituna. Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kotun ɗaukar ƙara ta gwamnatin tarayyar Amurka ta ƙi dage wani umarni da ya hana jihar Texas kamawa da kuma korar bakin haure da ake zargi da tsalla kan iyaka ba bisa ƙa'ida ba. Hukuncin na ranar Talata ya samu amincewar ƙalibi cikin 3, wanda hakan ci gaba ne a yakin da ake yi na shari'a kan sabuwar dokar shige da fice ta gwamnatin jihar Craig Abbott na jam'iyyar Republican. Dokar ta yi aiki na tsawon sa'o'i ranar 19 ga watan Maris saboda umarni daga kotun kolin Amurka, amma tuni ta mayar da ƙara zuwa kotun ɗaukar ƙara domin ci gaba da nazarin batun. Alƙalan ɗaukar ƙara sun sake hana dokar tare da share fagen ci gaba da shari'ar. Masu magana da yawun Abba da babban lauyan jihar Ken Patson ba su amsa kiran waya nan da nan ba don yin tsokaci. Daga ƙarshe yau Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta sanar da cewa ta kwashe 'yan ƙasar sama da 170 da kuma wasu mutane 70 daga ƙasar Haiti da ke fama da tashin hankula. Fiye da Faransawa 170 da kuma mutane kusan 70 na Turai da sauran ƙasashe na cikin wani yanayi mai rauni inda a kwashe jirgin sama, in ji sanarwar. Ta ƙara da cewa an kai su duka zuwa wani jirgin ruwan soji da zai yi jigilarsu a yau zuwa Fort-de-France a yankin Martinique da ke ƙarƙashin Faransa. Kimanin 'yan ƙasar Faransa 1,100 ne ke zaune a Haiti. Yawancinsu suna riƙe da fasfo na ƙasashe biyu, a cewar ma'aikatar harkokin wajen ƙasar. Faransa ta fara sanar da zirga-zirgar jirage ne a ranar Lahadi, tana mai cewa mutanen da ke son tashi sun tafi ofishin jakadancinta da ke birnin Port-au-Prince.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sama da mako guda bayan da hukumomin jamhuriyar Niger suka ba da sanarwar yanke hulɗar ayyukan soja da Amurka, Amurkar ta ce ta yi na'am da wannan mataki. Asabar da haka nan gaba kaɗan ƙasashen biyu za su tattauna a kan jadawalin da za a yi amfani da shi wajen kwashe sojojin Amurkar daga Nijar. Wannan dai na zuwa ne a washegarin wata hira da shugaban majalisar CNSP General Abdulrahman Chani ya ce ya yi ta waya da shugaban Rasha Vladimir Putin game da hulɗar Rasha da Nijar. Ga ƙarin bayani daga wakilin muryar Amurka Sulaiman Manabarma daga birnin Yamai.
A yayin ganawar da aka yi a tsakanin ministan cikin gida Janar Tumba Muhammad da jakadiyar Amurka a Nijar Kathleen Fitzgibbon a wannan Laraba 27 ga watan Maris ne, jami'an ƙasashen biyu suka tantauna kan sanarwar da hukumomin mulkin sojan Nijar suka bayar a ranar 16 ga wata, wacce a ciki suka bayyana yanke shawarar tsinke hulɗar ayyukan soja da ƙasar Amurka saboda abin da suka kira rashin gamsuwa da halaccin yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka cimma a shekarar 2012 a wani bangare na ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci. A bayyane take, sanarwar gwamnatin riƙon ƙwaryar ta Nijar tamkar umarni ne akan buƙatar Amurka ta kwashe dakaru 1,100 ɗin da ta girke a arewacin ƙasar, abin da ya sa jakadiya Kathleen Fitzgibbon a ganawarta da ministan cikin gidan Nijar Janar Tumba ta sanar da shi cewa Amurka ta yi na'am da matakin da Nijar ta ɗauka. Saboda haka ƙasar za ta gabatar da wani daftarin da ɓangarorin biyu za su tantauna kansa domin tsara jadawalin kwashe sojojin Amurkar daga wannan ƙasa. Kamar yadda aka wallafa a shafin yanar gizo na ma'aikatar cikin gidan jamhuriyar Nijar, jakadiyar Amurka ta jaddada cewa ƙasarta za ta ci gaba da tallafawa al'ummar wannan ƙasa kamar yadda aka saba ta hanyar ayyukan raya karkara a ƙarƙashin inuwar hukumar USAID. Kafafan gwamnatin Nijar a ranar Talata 26 ga watan Maris sun sanar cewa bayan yi wa juna jaje da barka ta wayar telefon, Janar Abdulrahman Chani da Vladimir Putin na Rasha sun tantauna kan hanyoyin ƙarfafa hulɗar ƙasashen biyu, abin da ke ƙara fayyace kusancin da aka fara samu a tsakaninsu. Tallafin Amurka ga jamhuriyar Nijar a fannin tsaro wani abu ne da za a kesta a kan miliyoyin daloli a kowace shekara. Magana ce ta gudunmuwar makamai da na'urori da motocin soja, bayanan sirri da horo, har ma da manyan jiragen dakon sojoji samfurin Saint-Trent ko kuma C-130 da yanzu haka ke taimakawa sha'anin tsaro a Nijar har ma da wasu ƙasashe makwabta. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
A gaida Sulaiman Manabarma, yanzu kuma za mu dawo nan Amurka. To kamar yadda kuka ji a labaran duniya ɗazu da rana, jami'ai sun ce mutane shidan da suka bace bayan raftawar wata babbar gada a birnin Baltimore na jihar Maryland ana kyautata zaton sun mutu. Gwamnan jihar Maryland Wes Moore ya ce jihar na aiki da hukumomi daban-daban domin samo tallafi daga gwamnatin tarayya. Ga Hawa Sharif da fasarar rahoton Michael Brown.
Wani jami'in tsaron gabar ruwa Amurka ya faɗa a yammacin Talata cewa za su dakatar da aikin nema da ceto da suke kokarin yi bisa shakku kan da wuya a ce har yanzu ma'aikatan shida da suka hada da 'yan kasar Guatemala biyu na raye ganin tsawon lokacin da aka dauka da afkuwar lamarin da tsananin sanyi da ke tattare da ruwan.
Our heart goes out to the families. This is a I can't imagine how painful today has been for these families, how painful these hours have been for these families. We
are yake zufatanmu na tare da iyalansu. Yace wannan wani abu ne da ba zai iya kwatanta yadda kaci shi ya kasance a yau ba ga iyalansu da zafin waɗannan awanni ga iyalan. Mun yi musu alƙawari kuma mun gana da su kan cewa muna yin dukkan mai yiwuwa tare da yin amfani da duk wani kayan aiki da ke hannunmu domin taimakawa ga gano musu iyalansu. Don haka ne ma a yammacin nan muke sanar da su cewa duk da dai mun tashi daga batun nemowa da ceto su da rai zuwa wani aiki na samun sauki, za mu yi amfani da duk wani abin da ke hannunmu wajen tabbatar da ganin sun samu natsuwa a ƙarshe, kuma wannan wani abu ne da muka ƙudiri aniyar aiwatarwa. An dai ceto mutum biyu daga cikin ma'aikatan inda aka kai ɗayansu cibiyar kula da waɗanda suka jikata da kuma razana, yayin da ɗayan ya tsallake rijiya da baya ba tare da samun wani rauni ba. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce zai nemi majalisar dokokin ƙasar ta samar da kuɗi domin sake gina gadar, yana kuma shirin ziyartar wurin da lamarin ya afku nan ba da jimawa ba. Tun da farko dai matuƙa jirgin ruwan ɗaukar kayan da ya afka kan babbar gadar da ke birnin Baltimore a jihar Maryland a ranar Talata sun tura kira cikin hanzari jin kaɗan da afkuwar arangamar, abin da ya ba mahukunta damar ceto rayuka, cewar gwamnan jihar Wes Moore. Moore ya ce jirgin na Dali mai ɗauke da tutar ƙasar Singapore ba shi da iko kafin ma ya rubuta kan ɗaya daga manyan ginshiƙan da ke tallafa babbar gadar ta Francis Scott da ya haddasa rugujewar gadar. Ya ce ma'aikatan jirgin sun fitar da waigin jirgin a ƙoƙarin da suka riƙa yi na kauce ma afkuwar bala'in.
This is a place that is a normal commute route for over 30,000 Marylanders every single day.
Gwamna Moore ya ce wannan wata hanya ce da mutanen Maryland sama da 30,000 ke bi a duk rana ta Allah. Saboda haka jin cewa wannan gada ta afka ba ƙaramin tashin hankali ba ne da kare zuciya, kuma tunani na farko da zai zo shi ne me ya faru ga mutanen da lamarin ya rutsa da su yadda lamarin ya kasance ga ran ɗan adam. Gwamna Moore ya sanya dokar ta ɓaci, ya kuma ce jihar na aiki tare da rukuni daga hukumomi daban-daban domin samo tallafi cikin sauri daga gwamnatin Biden. Tun da farko dai shugaban Amurka Joe Biden ya faɗa a fadar White House cewa zai nemi majalisar dokokin ƙasar ta samar da kuɗi domin sake gina gadar, yana kuma shirin ziyartar wurin da lamarin ya afku.
Madalla a gaida Hawwa Sharif da ta fassara wannan rahoton. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. To kafin mu je ga shirin mu na gaba, ku dan shakata da wannan wakar.
Nayi shirin ban sako na dauniya dan Allah mai sauraro kuma ga cigiya zan zayyano kamannin ta dan dubayya ka dauki alƙalami zana in zaka iya fado masu kokun bazana kosa ba karshen labarin da nake ban hadu ba kuma na dage neman ta nake ban gaji ba shekaru goma masoya na jira ba a gaji ba ai hakuri masoya a abadan ni ba ku gyara zama labarin ban faru ba tafiya ce nake ta yi mai nisa ban san ina zanu bari na nausa ga zuciya na ta fadin kada in fasa ina tafe da yi karo da dan Musa ya zo in dan huta ni kwa na ce ban gaji ba. Allah ya kyauta haka
ta zuciya take cewa bari mana sai kun saba kafin shaguwa abinda na so take gane yake kin yi mantuwa kace akwai labarin ta mai rikitarwa da na ji labarin da tafiyar banyo ba
to madalla yanzu kuma ga shirin mu na gaba
Nakasa,
nakasa,
nakasa.
Ba kasawa ba.
Nakasa ba za ta zama kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sulai Mumuni Barma. A yau shirin ya sauka jamhuriyar Nijar inda bayanai ke fayyace yadda matasa masu bukata ta musamman suka fahimci muhimmancin ilimin zamani yayin da wasu daga cikin su suka dage da koyon sana'o'in hannu da nufin kasancewa wani abin misali a wajen takwarorin su ta hanyar bayar da gudunmuwa a ayyukan cigaban al'umma bakin shirin a wannan mako sun hada da Sa'idu na mata Umaru dalibi mai karantar fannin noma da kiwo a jami'ar Abdulmuni Taimai da Mutari Inusa wanda ya karanci aikin malinta a Zandar Jamhuriyar Niger na daga cikin kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyoyin kare haƙƙin masu bukata ta musamman a matsayin su na ƴan adam daidai da sauran rukunonin al'umma yancin samun ilimi da kula da kiwon lafiya samun aikin gwamnati da dai dukkan abubuwan da suka rataya a wuyan kasa ta samar da su wa jama'ar da haƙoƙi ne da doka ta wajabta a baiwa na kasassu damar su mora to sai dai kamar yadda za a ji a hirar wakiliyar muryar Amurka Adama Garam Tamar Abari da Mutari Inusa Makaho mai diplomar aikin malinta matashin ya koka game da yadda rashin samun madogara ke barazanar mayar da su ruwa
Mutari dai na zaune ne a nan jihar Damagaran matashi dan shekara 34 an haife shi da makanta yayi makarantar boko tun daga primary har zuwa makarantar horar da malaman makaranta da sakamako mai kyau ga dai irin bayanin da Mutari Inusa yayi na irin kalubale da ya fuskanta
sunan Mutari Inusa wasu tana da ustaz Dalli kuma haino a wani gari sha kula la nan ban dusi cikin komunin gafat Allah kadara mu da man wani mutahi mu dan da dan uwana kun haka Allah kara akai him amma magan
buka gani
eh kuma da mai ta Allah ya mata wannan jarabawa din kan cewa ni sai dana mishi hakan kuma Allah ma ya take ta mata mugi
duka iyan da ta haifa makahi ne
eh tana gani
ita tana gani
eh amma duka iyan ma ta tana gani mun kurun maza ne Allah mata ya jarabe
da
na
da aka ahiye ka ba maka wani magani ba wani wane ne haka nan ne kawai kuka mi
wallahi magani da a wannan take ga wannan da kin mun sani ba tana cika kusa kashe kusan jika 300 da wani abu ai ta karan kanta
neman magani
Sunda halikta ta zo da dabani a lokacin wani ilimin boko a gare shi ga isheshi amma an bar shara ta zo halikta ma
to dan ba mu labarin shigar ka makarantar boko
ai garin zawwa na yana an kawo makaranta almajiri to kuma mun zo makaranta aka sha akwai ana son a sa gara kankana maka hilakwal kuma sallar ragin ita lokacin nan kan da an mutu a landin aka mutu lokacin sai
sara 2000
eh 2000 tare wina to a lokacin kuma da aka wani wa mu shawara akan ya za a saka sha ya za a yi maka hoyi lokal masu duma sai ba ba su shin yi wa zan anan da hira ta wannan da mu za fara creation da za mu fara hu ita mai kan to Allah kadara sai aka bar na idan wannan sarkin mu kai mu sallah shi kai daga fara zamanin sai aka bar na hani shi to akwai sarki ne yanzu sai ki cewa shi wannan abun kun baya iba ganin shi babu yanda za a shiga ni a unguwar makashi har ka kawo wasu ɗan wata unguwa suna karata shi gaskiya sana abun yakan ta ba ta mishi shi saboda shi dan Allah a yanda za a yi in kuma la kwani shi a kai lokal to ni gidan mun maka ta maka na sharku kina sai dai zo kara ta da shi sarki na da sarki mu kai mu sallah gafar ta mishi sai ce ai kai ya kai kai shi da kake gaya min nace irin na san kaman an gwada ba tai wannan cewa ka kana sana yi na su na san yi lokal saboda mani ma in sun ɗan ya ki baran da kaina saboda akwai sot na an samu gore gore da mun gudu na da inna lakon Allah ka tada shaya uwa yan uwa ta hawaye na kan chata a yi magawo da sauran sagari makahon ba ho ban zaman da haifa tunda dai dorgare ba ta hana mutun yayi karatu ba ta hana shi tukun na yarda kos da muka zo sai ba wannan sarki muka yi letter sai na kawo babamu ni sai na kai mushi da karanta wannan sai babamu ce a yanzu ni dan sarkin muka shine shi bashi da hannu a kana tunda an bada amana kuma shi ya ga ta gyara ni a shi ma haka kin yi tunda ni ne kawai na samu larro a cikin gidan shi kamar za kowa aiki yana samun kuɗi in yace bana yi balak ya ci amana ta in hal a samu shi ana kamar shi ga zuwa mu sai karanta a cikin letter an yi mu alƙawarin in kai karatu wasu kilan kai ma karatu in ma baka yi ta ba ta fada ba karatun za a baka jari dan karkar shi gawa ko kuma akwai ma sana'a wanda zaka kama kanka to mun yi Allah kadara a lokacin muka zo muka fara karatu dan da sauran abakai mun kusa mu 20 da wani abu akwai yan kayan kala kala sauran su to sai a lokacin da kan Allah unisa ya hana su karatu tunda mutum ya tashi da kala kala zuwa birni garson ba karamin kun ba bace ba karamin wahala ake sha ba isu su suka fara karatun gaba da to mun lake muna kusa mu yi bara mu karatu haka muka karatu wallahi akwai lokacin nan zo nan kohon radio amfani mun gama wanda ya gama da ke na wani lokaci yake mai da nagina ce ga arba'in je ka ci abinci ka ramuna wani ma Allah tun ina ƙarfi a kwai hannun jarin shi a ciki na ilimi na tun gaba na manta ba da shi ina ma nan cilla wallahi wani mutum a cikin hannun akwai hannun jarin shi a ilimi na sosai sun dan Allah ya baya san audio radio a wannan mu je wara mu zo haka muke ta hama hal Allah kadara muke yi kwalifin wara mu kai kwalla kalam Allah kwalla muka shi mu di ta shidda alhamdulillah a lokacin ma Allah ya samu kwazo da hikima wallahi ni ma na zo primary center a cikin masu ganin ma gaba da
kai ne na farko
yi a primary center ni ne primary center ma nan ni ne farko ma wallahi
dukkan makarantun da kai ne na farko
yi nan baka ne
daya
a lokacin ma nayi jarba na wata ta mutu ma gaba da dan ba mana ina shi tabile mutu
Allahu
akbar ka kenan dole in karatu sai muka zo muka yi shi din
kuka je secondary
muka shi da muka secondary na muka zo na muka yi secondary alhamdulillah a nan cikin gidan mu akwai mushina da kuma mun English shanan bandi kullum yana mun haɗu kuna yana encourage na ta sha a kama shi kala yi wasa
yana karfafa ma
yi yana kuma wani lokaci inda ban gane wanda ke da akwai shi ma wanda yake suna mashi wasu abubuwan wasu gamu suna dan gane ana dan shiga musu sai muna karatu sai zai mu ta yi kyau da a lokacin ma an samu kalubale na wani mushi da ya suka koren tun a cikin nan
har ila yau a jamhuriyar ta Niger a wannan karan a jami'ar Abdulmumuni ta birnin Yamai wani matashi da ya tsinci kansa cikin halin na ƙasa sanadiyar karaya a hannu ya dukufa da neman ilimi a fannin noma da kiwo domin taka rawa a yunkurin da al'umma da hukumomin ƙasar suka sa gaba don samar da wadatar abinci Sa'idu Umaru na mata fitacce ne a sha'anin wasannin motsa jikin na ƙasasu da ya sha wakiltar Niger a harkar taekwondo a gasar ƙasa da ƙasa ya dan fara da yi wa wannan shiri takaitaccen tarihin rayuwarsa
na ƙasa na same ta ne ina CEN adadin abin ga aji na hudu to kamar muna wasanni da abokai na faɗin kare to da an kariya sai an kai durin gargajiya da yake abin ga durin gargajiya shi kuma sai hannun ya lalace da lalace aka cire to bayan an cire shi a lokacin da ina lakol ina karatu ne ina CEN inda na sabko da lakol lokacin nan bayan cire hannun sai ni gamar wata mace cikin unguwa tana jin take da rasa take ce mini Umaru yanzu tunda an cire hannu sai bara kinan tunda mutane sun jira da mutum ya samu na kasa ba wani zai bar taka duniya ba abin da zai iya yi shikenan aikin shi bara dai ne to lokacin kuma da ina la call sai in ina wurin na hana 20 da wani abu to yanayin magana da mace ta mini magana ta mini zai shi yanzu da ni zo ina wurin 20 da wani abu yanzu na shekara mai kama la call da muka dawo ina nan kamar karatu na ban dai kama shi da nanci ba sai ran ina nan sai abin ya zo min a hankali nace to ni da adda hannu guda yanzu in ban tsani karatu nan ba magana da mutun nan take nan gai shina iya zama gaskiya sai nace to kenan abin da zan yi tun daga shekaru na ba wani aiki zan yi ban iya wani aiki ban iya wata sana'a kenan karatu da zan kama daga wannan shekara har na fara ina zuwa na uku na hudu ban taba tare da cikin na biyar ba har na samu birebe ni na ikul kwado ni zo college Maryama na ni samu baki na yanzu ni zo jami'a ni samu license ina nan ga master cikin wannan dukkan ni zo har ni shiga cikin sport na taekwondo nan na kasasu to cikin shi kuma mun yi tahiye tahiye da dama mun yi buga a kombalata abin ga Africa mun yi je ta duniya na kashi da ni samu na samu medal ta championnat d'Afrique guri na in zan wani abu na in kwatanta mu wayan su masu na kasa kamar na kasa ba ta iya na kazan wani abu tunda an doka cikin al'adar mu da an ga mutum da na kasa in ta hannu in ta ido in ta menene bayi da wani abu bayan bara
To da waɗannan bayanai na Sa'idu Umaru na mata ɗan wasan taekwondo kuma ɗalibi a tsangayar kimiyyar noma da kiwo a jami'ar Yamai shirin ke kammala a yau a madadinsa da Mutari Inusa malamin makaranta Makaho a Zandar sai wakiliyar muryar Amurka Tamar Abari. Ni Sule Mummuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku sai anjima.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. To yanzu kuma ga karatun Alkur'ani mai girma albarkacin azumin watan Ramadana.
Nana Utuma Ahmed daga kuma shekara na 14 years dan karanta muku Al-Mujadila. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allah sami'un basir. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صدق الله العظيم.
To madalla yanzu kuma mun zo ga labaran duniya amma wannan karan a takaice.
To a takaicen Maryam, masu bincike na Amurka sun ce sun gano na'urar naɗa bayanai ta jirgin takon kaya da ya afkawa gadar Baltimore yayin da gwanayen nan kaya suka ci gaba da neman gawawwakin ma'aikata shida da suka nutse a kogin Patasko lokacin da gadar ta ruguje. Masu binciken daga hukumar kula da sufuri ta Amurka suna fatan na'urar za ta taimaka wajen amsa tambayoyi kan dalilan da ya sa wutar jirgin ruwan ta ɗauke jim kaɗan bayan da ya tashi zuwa ƙasar Sri Lanka. Mayakan kungiyar Hezbollah a ƙasar Lebanon sun harba rokoki yau Laraba zuwa arewacin Isra'ila a matsayin ramuwar gayya kan har-haren da Isra'ila ta kai da ya kashe mutane 7 a kudancin Lebanon. Jami'an agajin gaggawa na Isra'ila sun ce mutum guda ya mutu sakamakon harin doka da aka kai akan garin Kiryat Shemona da ke kan iyaka. Hukumar ba da agaji na Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi gargaɗin cewa rikicin Gaza ya kai wani mataki na yanke ƙauna da ba a taɓa ganin irinsa ba. A daidai lokacin da har-harin Isra'ila ke ci gaba da addabar al'ummar ƙasar bayan watanni da dama babu damar shigar da kayan jin ƙai. Wata kotun ɗaukar ƙara ta gwamnatin tarayyar Amurka ta ƙirage wani umarni da ya hana jihar Texas kamawa da kuma korar bakin haure da ake zargi da tsallaka kan iyaka ba bisa ka'ida ba. Hukuncin na ranar Talata ya samu amincewa da ƙarai 2-3 wanda hakan wato ci gaba ne a yakin da ake na shari'a kan sabuwar dokar shige da fice ta gwamnatin jihar wato gwamnan jihar Craig Abbott na jam'iyyar Republican. Yau Laraba, ma'aikatar harkokin wajen Faransa ta sanar da cewa ta kwashe 'yan ƙasar ta sama da 170 da kuma wasu mutane 70 daga ƙasar Haiti da ke fama da tashin hankula. Fiye da Faransa 170 ko mutane 70 na Turai da ƙasashe na cikin yanayi mai rauni inda a kwashe su, in ji sanarwar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin. A madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya na gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta hada shirin da Bada Umarni da ma injiniyar Makila. Ni Maryam Dauda ke cewa mu kwana lafiya.